إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لا يساك بام داما مهدو wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar Jigawa a wannan yammaci na litinin 22 ga watan safar a shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 19 ga watan tara a shekara ta 2022 a lissafin miladiya. Wannan zama namu na tattaunawa akan sunna da masu inkarin ta da shubuhohinsu, wanda wannan shi ne zamanmu na 60 daidai. Zama na 59 mun tsaya a bayanin shubuhohi ko dalilai da Sheikh Muhammad Rashid Riba yake ganin dalilai ne da suka ba shi damar matsayin da ya dauka dangane da mafhumin sunna. Na so mu tsaya akan wannan abu mu bi shi da wannan daki-daki din, saboda abin da na san kuna tare da ni a fahimtarsa, cewa wannan fahimtar ta kuskure da Sheikh Muhammad Rashid Riba ya tafi zuwa gare ta, musamman ta bambancewa tsakanin sunna da hadisi, inda ba ku manta ba ko tasirin da ta yi a kan mutane da yawa, musamman kuma in ba ku manta ba har mun yi magana a kan wasu da suka dauki wannan ra'ayi nasa saboda ya musu daɗi, domin madogara ce da idan mutum ya hau kanta za ta masa amfani wajen inkarin sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ba su yi masa ba a aqidarsa ko a matafiyarsa. Zai iya duba kowane hadisi ya ce wannan hadisin bai yadda da shi ba, kuma tunda an rabe tsakanin sunna da hadisi, kuma da ya ambata sunna ita ce al-umurul amaliya, abinda aka ruwaito a aikace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi kuma shine aqwal. To in ku aka yi wannan, to an bude kofa ga duk waɗanda wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu ba, za su iya cewa ai kawai hadisi ne ku rabu da shi. To wannan abin yana da hatsari, lura da haka na biya kamata. Tunda dai za mu zo mu magana insha Allah ta musamman akan Mahmud Abu Rayya da littafinsa, saboda sharrin da ke cikin wannan littafi da irin mummunan tasirin da yayi, kuma sai in ka gama kallonsa sai ka duba ka ga cewa ashe a wurin Sheikh Muhammad Rashid Riba ya dauki wannan taqsimi wanda akan sa ya dogara wajen inkarin abubuwa da yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kansu. Wannan zai nuna maka muhimmancin a tsaya akan wannan abu, a ji hujjarsa kuma a mai masa martani a ɗaya bayan ɗaya. Zancen mu shine Sheikh Muhammad Rashid Riba babu wanda ya riga shi zuwa ga wannan ra'ayi, shine ya fara daukar wannan ra'ayi, ko in ce shi ya karrara shi, ya fito da shi har ya kafa masa dalilai. Wani shine ma'ana, ko da wani ya dan ambata kafin shi, to daukar sa dai a matsayin wani abu mai ƙarfi da har za a taro masa dalilai to shi ya mai da hankali a kai sosai to kaga akwai buƙatar a bi diddigin abinda aka samu malamai sun yi masa na martani kuma ambace shi dan amfanin mu sai yanzu galibi mutane wasu abubuwan da kake tsammanin an fahimce su sai ka zo a ƙasa ana tattaunawa akan su sai ka ga mutane da yawa ba haka suka fahimta ba to wani abin yana buƙatar a yi haƙuri da shi a sake bin sa a nan na gashi a fahimce shi yadda ya kamata to wannan fahimta ta sa ai ba kuma manta ba me ce fahimtar rabewa tsakanin sunna da hadisi a gun malamai in an ce sunna an ce hadisi duk abu ɗaya ne yawwa abu ɗaya ne duk abin da aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganar baki ko na wani aiki ko wani abu da aka yi a gabansa bai hana ba ko abin da ya shafi siffofinsa na halitta ko na kuma ɗabi'a da kuma abin da ya shafi sirarsa da abubuwan da ya aikata a ko abin da aka hakaito na sirarsa duk wannan a cikin sunna suke sunna da ake kafa hujja da ita a addini sunna da za a kafa hujja da ita a matsayin addini to shi Muhammad Rashid Riba sai ce shi a fahimtar sa sunna in an ce sunna shine iya abin da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da general musulunci abin da ya shafi addini da aka hakaito ga yadda yake ga adadin salloli ga nisabin zakka waɗannan abubuwa practical abin da aka ruwaito shine kawai sunna amma maganganu da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ko akan abin da ya shafi wasu gaibiyat yace kafin tashin alkiyama za a yi kaza ko kuma a kabari ana kaza ko kuma wani abu dai da ya shafi wani abu da zai zo nan gaba kamar yadda muka gani dai da ya tashi inkarin abubuwa duka saboda wannan ne ya yi inkarin hadisin mahdi bai yadda da shi akwai wani abu mai suna mahdi bai yadda da kuma Annabi Isa zai dawo ba duk kuma meye dalilin sa waɗannan abubuwan ko in ce ginshikin farko shine wannan rabewar da ya tsakanin sunna da kuma hadisi dan baya ganin waɗannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sunna yana ganin kauli ne kaulin kuma da yake maftuhun li al-ijtihad abu da yake da iya ijtihadi a cikin sa a karɓo abin da ake so to kaga ko duk wanda aka ce an samu irin wannan magana daga wurin sa kuma an samu waɗanda ba sa goyen bayan sunna ba sa tare da sunna sun dauko wannan magana suna amfani da ita kaga wannan ya isa ya nuna maka hadarin da ke cikin irin wannan magana to meye hujjojin malam Muhammad Rashid Riba akan wannan kauli hujjojinsa dangane da iya wannan juz'iyyar ta rabe tsakanin sunna da hadisi tambani ala thalathatu arkan sun gini ne akan abubuwa uku hujjojinsa sun gini akan abubuwa guda nawa guda uku lamarin farko cewa wannan concept wannan ma'ana ta as-sunna da ma'anarta ta istilahi a gun malaman hadisi in ka tambayi malaman hadisi su ce maka sunna ita ce ma ufir an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw kulqin aw ma ruya min siratihi sallallahu alaihi wasallam da makamancin wannan istilahin wannan terminology din wanda har ya kunshi al-aqwal da kuma ayyuka da taqrirat Malam Rashid Rida yace gharibun an wad'i lughati al-arabiyya baqo ne a lugar larabci baqo ne ma'ana sabon abu ne bai dace da harshen larabci ba ghayru ma'rufin fi adabiha kuma ba a san wannan abun ba a literature na larabci in ka binciki littafin larabci ma'anar sunna ba wannan ita ce ma'anar ba cewa hatta hado hadda kauli ana fahimtar zancensa wannan ta farko kenan rukunin farko na hujjojinsa rukuni na biyu na hujjojinsa yace anna hadha al-mustalah ko anna hadha al-ma'na al-mustalah alai lam yakun muradan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a maganarsa wannan ma'anar ta cewa in an ce sunna ana nufin hadda kauli a ciki to annabi ba haka yake nufi in ji shi fa wannan zancensa ne eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan sahabbansa su ma in sun ce sunna to ba wannan maganar suke nufi ba wanda har ta hada hadda kauli sai ce bal kana muraduhum min itlaqi hadhihi al-lafza fi kalamihim sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam at-tatbiqiyya al-amaliyya yace abinda manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam in yace as-sunna to yana nufin practical sunna wanda za iya amfani da ita aiki wanda aka ga yayi aiki da ita faqat ita kadai wasu ma daga cikin magoya bayan ra'ayin da ya faɗa ya kun ga sun ƙara haddata waturi in ba ku manta ba mun magana akan ra'ayin malam Shaltut ra'ayin sa kenan la Allah ba ku manta wannan ba kun gane wannan hujja ta biyu cewa wannan ma'anar ba a santa a urfin a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baƙon kun ga bayan baƙuwa ce a harshen larabci dalili na biyu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amfanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na wannan kalima ta as-sunna to in yake sunna wai bai taba nufin hadda kauli a ciki ba yana nufin kawai practical abubuwa da aka yi wannan fadda a wasa ce abu na uku yake cewa anna hadha al-fahm al-mukhti'a wai wannan fahimta ta kuskure ku da hayya yanke hukunci kawai cewa kuskure ne malaman hadisi suka yi da suka hada a definition din ma'anar sunna suka hado hadda kauli yace wannan fahimtar ta kuskure lis sunna ladal mutaakhirin ku duba ku ga in kana karantawa la Allah sai kai tsammanin tunda yace ladal mutaakhirin kaga yuhi ila anna almutaqaddimin ala ma huwa alayhi huwa ko kamar yana nufin shi ya dace da mutaqaddimin mutaakhirun ne suka kawo wannan a fassara wanda take kuskure an fahimci abu sai yace wannan kuskure din na tiju anil khalti ya samu ne sakamakon cakudewa ko cakudi baina ma'ana mustalahi sunna wanda an cakuda abubuwa ne tsakanin ma'anar mai ake nufi da term din sunna wa ma'ana mustalah alhadith da kuma abin da ake nufi da kalmar term din alhadith ba mustalah alhadith ake nufi ana nufin shi term din kalmar alhadith mai ake nufi da ita an samu wato cakudi sai yake cewa id afani domin kuwa kalma ta biyu ita ce alhadith shamilun li akhbarihi alqawliyati walfi'liyati wattaqririyati in an ce hadisi to shi ake nufi da a ce qawliya da fi'liya da taqririya wa sifatihi alkhalqiyya walkhuluqiyya duk a cikin hadisi suke tafiya wa kullu ma yata'allaqu bihayatihi ash-sharifa da kuma duk wani abu da yake da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja mimma naqalahu ruwatu na abinda masu riwaya suka ruwaito amma al-awwal amma na farko menene na farkon lafazin sunna kenan ko yawa lafazin sunna sai ce fala ya'ni siwa sunnati sallallahu alaihi wasallam al-amaliyyah at-tatbiqiyyah ka kayfiyyat iqamati as-salah ko ga fito da zancen sa kuruku yace in an ce sunna to ba wani abu ake nufi ba sai wato abubuwa da aka ruwaito na aiki wanda ya gwada ya yi aiki da su kamar yadda ake sallah da yadda ake ba da zakka ne sabin zakka da yadda ake aikin haji da umara to waɗannan su ne a nan ake samun sunna haka in kana neman sunna ina za ka kawai ka nemi yaya practical ayyuka suke shi yasa kamar da amma ta mana masu ɗaukar wannan ra'ayi sai amfani da shi a zamanin yanzu sai suka ce ai littafin fiqhu domin an tattare duk hadisan nan an sanya su a ma'anonin yadda malaman fiqhu suka fahimce shi don haka in aka ce sunna to littafin fiqhu ake nufi kamar da na ambata mana a baya wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi musamman dai a zamanin yanzu wanda yake ta nana tashi kuma ya kau da kai daga duk wani bayani da za a yi saboda wata manufa wanda Allah ne ya santa na wannan magana da ya ambata wato Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gumi ya dage akan wannan bance cewa an ce hadisi ay sunna kawai shine littafin fiqh kuma har da karrara da tabbatar da cewa babu umma littafin fiqh ne ana nufin na mazhabar malikiya kai ka ce wani nassi aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa Abu Imam Malik shi kansa Imam Malik shi kansa Allah madauki ya kara masa daraja da rahama Allah kara masa daukaka Allah saka musu da alheri akan abin da suka yi na hidimar addinin musulunci daukakar da suka samu sun same ta ne sakamakon biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu waɗanda sun rayu kafin shi da bayan shi da ba su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun raya sunnarsa ba ba a ma san da su ba tarihi har ya manta su fa'idar tuna su waɗannan manyan bayan Allah shine biyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba biyayya ga kansu su kansu ba da haka ba zai yi su zama su ne asalin addini ba wannan kuskure ne mummuna shi yasa ba za a gushe ba dole a faɗakar da mutane a kansu kuma a kiyaye daga bin wannan irin ra'ayoyi waɗanda ba su da kyau وغيرها من الشعائر لكم صورا من يمن على مؤمنين الدين والعبادات العملية لكم practical أيوكا نا إبادة وكل ما ليس بذاك دأب دبا والنبا لا يدخل في معنى السنة تبات كن أبن دأكين في السنة إن أجن دين باكو دل كذي أكم فهمت مذهب محمد رشيد رضا أكم والنبا ولك دليلان قلاؤك na farko lugar larabci yace waccan maganar a ce sunna ita ce duk abin da aka dangana annabi sallallahu alaihi wasallam hadda kauli to ya saba wa larabci na biyu ya saba ma urfin abin da aka sani na lafazin yadda manzon Allah yake magana sallallahu alaihi wasallam in yace sunna to kwata kwata baya nufin wannan na uku shine an samu cakudi tsakanin ma'anonin wannan kalmomi ne guda biyu aka ji malaman mutaakhiruna kamar yadda yake so ya nuna daga cikin malaman hadisi su ne suka yi wannan kuskuren suka baiwa ma'anar hadisi suka dauka suka bada ita ga sunna ya kamata su bambance sunna daban hadisi kuma daban sai suka cakuɗa waɗannan abubuwa guda biyu kun gane inda ya dosa to yanzu abin da ya rage sai mu je amsa akan waɗannan dan kar mu bata lokaci ya zama amsoshin wasu abubuwan sun zo wajen wannan zaman insha Allah akwai abubuwa da yawa matakin farko a koma lugar larabci a lugar larabci shin da gaske ne cewa wannan lafazi na as-sunna a lugar larabci ba shi da ma'ana sai al'amal ko kuma ma al'amal yana cikin ma'anar sunna kuma za a iya takaita ma'anar sunna in an dauki ma'anarsa shine at-tariqa was-sira a ce ba wata ma'anar banda wannan a lugar larabci an fahimta to malamai da suka mayar masa martani suna cewa in ka duba littafan larabci ka kafu su sawa'un littafan da ake cewa al-ma'ajim kun san al-ma'ajim yawa littafan da ake cewa mu'jam ko littafan da a Hausa kuke cewa kamus ko yawa wani istilahi ne na Hausance a ce kamus ko da ke wasu ma suna faɗi ba Hausawa ba don ce kamus ana nufin dictionary na larabci da larabci in kana so ka faɗi sunan littafin da ake samun ma'anonin kalmomi a ciki mu'jam ake cewa ba kamus ba shi kamus ai sunan wani littafi ne shine al-qamusul muhit yawa sunan littafi ne haka ba sunan dictionary shine kamus ba sunan dictionary mu'jam to al-ma'ani da littattafai kuma haka na balaga da usulul lugha da gaba ɗayan ka tattara lafazin as-sunna ya zo da ma'anoni da yawa wannan lafazi na sunna ya zo da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai wannan lafazin na as-sira hanya manhaji ko tafarki gwadabe duk ana nufin ne in an ce sunna duk waɗannan kalmomin sun ɗauke shi ya zo a lugar larabci da shawahid din waƙoƙin laraba wanda bai kamata mu shige cikinsu ba yanzu in dai mutum mai sanin larabcin ne in ya koma zai samu waɗannan ma'anonin da niyya na ƙyale su daga cikin ma'anonin da suka zo akwai al-imam al-muttaba shugaba da ake bi abin koyi shi ma ana kiransa sunna yawwa wani abu da ake koyi da shi shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin akwai as-sura al-wajh surar mutum da fuskarsa ita ma ana kiranta ne sunnarsa sunnar ka fuskarta ya zo a larabci ana da wannan ma'ana ne lisaqalatiha saboda kasancewarta gare-gare tas-tas take fuska sai a ce mata wannan sunnar mutum fuskarsa laraba sukan faɗi wannan daga cikin ma'anonin akwai ad-dawam dawwama akan abu da lazimtarsa shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin kuma akwai nawa muka ji yanzu biyar al-umma al-ummatu ita kanta al-umma ana kiranta ne sunna to duk waɗannan ma'anoni ana sun zo da ma'anar ko sun ɗauki ma'anar ne sunna to amma abun mamaki babu gun malamai larabci inda lafazin sunna ya zo bi ma'anar amal kuma gane ba yawwa shi lafazin sunna a ce muradiful lil amal to babu shi a lugar larabci abinda ya zo shi ne kalmar farko shi ne asira wa tariqa hanya wannan ya zo in an ce sunna ana nufin me sira ana nufin tariqa amma maganar cewa ana nufin al'amal to wannan bai zo ba kun fahimci wannan kaga tun daga nan an rushe wani ginshiki na hujjar Sheikh Muhammad Rashid Riba a wannan cewa da awar cewa lugar larabci in an faɗi sunna to ana nufin aiki sam ba haka ba sannan kuma in muka dawo kan shi lafazin at-tariqa da kuma as-sira lafazin at-tariqa da as-sira kama yakunu ittiba'u as-sirati bibiya in za a ce ka bi sunna ko ka bi hanya to bin hanya ko bin sira a larabci kamar yadda yakan kasance bil fi'li to yakunu bil qawli kadhalika an gane yawwa ana koyi da sunna duk abin da aka ce hanya ka bi ta to ana bin ta a aikace ana bin ta kuma a magance don idan ya zama misali an ce ka bi tsariƙar wane wajen yadda yake tafiya sai kai tafiya irin tasa kaga kai koyi ta ɓangaren ne aiki haka ne amma aka ce ka bi tsariƙar wane wajen yadda yake karanta alƙur'ani to nan me kai me ka bi aiki ne ko ko ƙauli ya haɗa biyu yawwa akwai aiki akwai kuma ƙauli wajen fitar da harafi wajen menene akwai aiki sannan kuma tunda koyi ne na maganar lafazi za a harari yadda aka yi ada'i yadda kuma ma'ana ta fita don haka wannan an samu maganar ƙauli wajen ittiba'in ɗariƙa ko ba a samu ba don haka kenan kaga a zo a ce sira da ɗariƙa kawai iya practical part ko practical aspect na wannan kalma shi ake nufi wannan ba haka bane ko ita sira da ɗariƙar in aka faɗe ta wajen biyayya gare ta to ana binta ana yi mata biyayya ne mai ƙaulan wa fi'ilan Allah sa kun gane wannan go sannan har yanzu ita kanta sira ɗin tashmalu fi madluliha al-lughawi al-aqwala wal-af'ala duk inda aka ce sira hanyar wane wajen yin kaza ɗariƙar wane to ta ƙunshi magana ta ƙunshi kuma ayyuka sannan daga cikin abinda malamai suka kawo ma na karfafa wannan ra'ayi fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen. موضوع الشاهد شنو يقول هذه سبيلي ادعو هم وريقه wannan gon yawa wannan ita kun ga sabil da ma shine ne at-tariq ko shine sira shine tariq wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ashe hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an siffanta ta da hanyar sa ce kuma me yake a cikin hanyar da'awa da mai ake yi bil qawli azhar min kaunihi bil fi'li an fahimci abin tunda ad-da'wa ila sabili wattiba'i sabili innama takunu bil qawli wal kalimi kama takunu bil fi'li kamar yadda take kasancewa a aikace to tana kasancewa ne kuma da lafazi da magana da al-kalim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abinda yayin muwajihar mutane da shi a zamanin sa ne magana ya fare musu ya gaya musu cewa shi manzo ne na Allah dan haka abinda ake nufi da qul hadhihi sabili kaga dai wannan lafazin sabili yazo dan haka lafazin at-tariq was-sira ya shigo cikin wannan to me ake yi sai aka ce ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah da me ake da'awa ana yi da qauli ana yi da fi'ili ashe kun ga ba yadda za a yi araba ma'anar sirar da kuma at-tariq ba za a araba su da lafazin qauli ba zai fita daga cikin su ba wannan dai shine asalin hujjar wannan zance ba dan ma dai an dage an fito da waɗannan abubuwan ba duk babu dalilin haka duk balarabe ya san in aka ce kai biyayya ga abu to ko menene hadda furuci a ciki ba iya maganar aiki kawai ake nufi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzo bai zo ya koya mana iya ayyuka kawai ba a hadda maganganu to za a zo a ce abin da ya faɗa na baki ba za a dauka ba yanzu da mutum a gaban sa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya furi shi kai je can sai ce a ban gani ba ni sai ka aikata sannan zan bi an fahimci abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba iya aiki yayi ba yayi maganganu ko bai ba yanzu sahabbai da suka rayu tare da shi duk abin da ya ambata na umarni suke kokari su bi ko bal ai mafi yawan umarnin sa ma ta ina yi umarnin da har ake gane wajibci ai da lafazi ake yin sa yawa da lafazi ake yin sa me yasa har malamai suke tattaunawa in an zo magana akan in an samu sabani tsakanin qauli da fi'ili wanne ake gabatarwa al-qawl in aka bi misali ana tattaunawa akan misali mashhurin sabanin da kuke da azumi in yazo dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a nawa yayi tarawih yawa ana kawo maganganu wasu malamai su ce ai tun da gashi shi dai a aikace guda kaza yi raka'a 11 wata kuma riwayar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna sallar dare raka'a biyu ne ma'ana kai tayi in ka ji tsoron dare zai fita kai ne sai kai wuturi sai malamai suka ce wani abinda aka same shi da qauli da abinda aka samu a fi'ili wannan dai ba ina rajjaha muku ina cewa ga abin da yafi bane ina kawo muku misali ne na in an samu sabani tsakanin qauli da kuma aiki me ake dauka mujarrabin arwayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza shin ya wajabta mu ma ne ko kuwa farkon mataki shine wannan abin da ya shari'a ce wannan abin shine shari'a ce amma ba zancen wajibi a aiki amma umarni fa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko aikata kaza to asali wajibi ne aikata ko ba gane wannan ba to wannan umarnin ta ina ake samun sa bil qawl a qawli daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi maganar sa zai ce ai abinda in an kawo irin wannan aqwal me zai ce musu sai ce wannan hadisi ne
sai kuma dole ba zai yi ba ka raba tsakanin hadisin da sunnar tun da duk nan ne masdarin inda ake ɗauko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saniyan abu na biyu, yanzu kun fahimci wannan dangane da lugar larabci, za ka iya cewa ashe kenan da'awar da malam Rashid Riba ya yi cewa a lugar larabci lafazin sunna bai zo ba sai da ma'anar amal, wannan maganar babu ita ba haka take ba, saboda a lugar larabcin ba ta ma taɓa zuwa bi ma'anar amal ɗin ba, ta zo bi ma'anar tsariƙa wa sira, amma kuma taƙaita ma'anar tsariƙa da sira ɗin cewa ana nufin kawai al'amaliya, to ne shi ma kuskure ne. Dole a tsariƙa wa sira ɗin tashmal ne al'aƙwal kama tashmal al'af'al. Kun gane wannan ku? Dalilinsa na biyu da ya ce lam yakun muradan nabi sallallahu alaihi wasallam, aka yi ce ko cewa wannan ma'anar a ce sunna ana nufin duk ayyuka da kuma maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake bai taba nufar wannan abun ba, shi abin da yake nufi kawai da sunna iya aiki. To yanzu sai a shiga wani babin daban, sai mu magana akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin sunna ko bai amfani da lafazin sunna? Tambaya nake ko yau ta tsiriri, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin kalmar sunna a rayuwarsa a cikin maganganun sa, an ruwaito lafazin sunna ko ba a ruwaito ba? An ruwaito. To sai mu je mu gani duk inda ya faɗi lafazin sunna shin yana nufin al'amal ko kuma yake nufi? Tunda dai abinda Rashid Riba ya ambata shine bai taba nufin wani abu ba in ba amal ba, to sai a duba yanzu a ga duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin sunna shin aiki ake nufi ko ba aiki ake? Kun gane mintan? Matsaloli irin wannan ka tashi tanawulinsu a matsayinka na ɗalibin ilimi, kana buƙatar haƙuri da juriya da bibiya ba gaggawa, ka bi duk inda za ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gano inda ya amfani da lafazin as-sunna, kuma sai a tattaro a ga wacce ma'ana malamai suka baiwa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ga dama da haka ake kafa hujja. To kafin mu je nan, farko ai mun san abin da ake kira dalalatul alfaz ko yawa, waɗanda suka karanta usulul fiqh dai sun sani dalalatul alfaz lafuzza me suke nuni zuwa gare shi, kowace ma'ana da wata kalma take nuni zuwa gare ta tana da alaka ne ko ta bambanta, tana komawa zuwa ga urfi da al'ada ta shi mai magana ko bayan asalinta na larabci. Shi yasa malamai suka kasa al-haqa'iq zuwa kashi uku, lafuzza suna da haƙiƙa haƙiƙa iri uku, akwai al-haqiqatu lughawiyya, akwai al-haqiqatu shar'iyya, akwai al-haqiqatu al-urfiyya. Kuna riƙewa? Haƙiƙa mene? Lughawiyya, shar'iyya da kuma urfiyya. Haƙiƙa lughawiyya shine asalin abin da aka sanya kalma ta yi nuni zuwa gare shi a harshen larabci, a asalin kalmar larabci. Wannan yana da alaƙa da bancan al-haƙiƙa wal majaz ko? Yawwa. Al-lafzul mawdu'u lima wudi'a lahu fi lughati, al-lafzu dalu ala ma wudi'a lahu fi asli lughati, lafazin da yake nuni zuwa ga abinda aka sanya asalin sa tun asalin lugar larabci. Idan ka samu wannan kalma guda ɗaya, yanzu misali aka ce maka al-asad da larabci me ake nufi zaki yawwa ana nufin zaki asalin kalmar da larabawa suka yi amfani da ita wajen magana akan dabban nan mai cin dabbobi mai karfin nan a jeji wanda ake ce masa sarki lafazin sunansa ne al-asad don kana zancen majaz sai ka ce wannan lafazi amfani da shi kuma akan wani abu daban wanda ba zaki ba saboda wata ma'ana da aka hararo a cikin wannan din wanda yake akwai ta a zaki sai a ce an yi sa shi a mene a majaz to zuba zancen hakika da majaz muke ba kamar misali a ce mutumin da yake gwarzo namiji a shi ba aka ce masa zaki mai aka kalla shaja'arsa sai a ce wannan gwarzo ne ba shi da wasa to wannan sai a ce wata ma'ana aka yi amfani ita majazi wannan dai abin kamar yadda malamai suke cewa masu cewa akwai majaz din to wasu kuma wanda suka ce babu majaz ka kyale wannan wani mabu'i ne da ba yanzu zancenmu haƙiƙa mene lugawiyya da haƙiƙa shar'iyya da kuma haƙiƙa urfiyya daga urf zan zo bayanin kowanne lafazin da ake amfani da shi a asalin yadda aka sa shi a lugar larabci shine haƙiƙarsa lugawiyya kamar da muka bada misali da zaki ko to haƙiƙa shar'iyya fa haƙiƙa shar'iyya kuma ita ce lafazin da aka yi amfani da shi a asalin yadda mai shari'a ya yi amfani da shi in ce mai shari'a ana nufin ƙur'ani da hadisi Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi in yi maganarsa wasu lafuzan yana nufin ma'anarsu ta lugar larabci ne ko yana nufin ma'anarsa ta shari'a to za mu zo mu ji kamar misali lafazin as-salah ko in an ce as-salah in ka bi al-haqiqatul lughawiyya na sallah me ake nufi shine addu'a shine haqiqa al-lughawiyya bin nisbati li lafzi as-salah amma in ka zo al-haqiqa shar'iyya fa in an ce me ake ni a shar'ance da annabi da Allah madauki a cikin al-qur'ani Allah madauki yake ce mana wa aqimus salata wa atu zakka ku yi sallah ku tsaya da sallah kuma ku ba da zakka shin in ka zo fassara wannan cewa za ka yi ya ku masu imani ku yi addu'a in ka ce ku yi addu'a ka tsaya da sallah a ma'anarta ta ne harshen larabci to amma Allah da ya faɗi as-salah me yake nufi wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda ake fara shi da kabbarar harama bayan an kalli al-qibla ayi wasu ayyuka da maganganu da ayyuka kuma sannan a kare shi da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce sallah haka ne kun fahimci wannan to wannan shine ne al-haqiqa ash-shar'iyya ana fahimta insha Allah yawwa al-haqiqa ash-shar'iyya al-haqiqa al-urfiyya kuma ita ce lafazin da aka cire shi daga asalin ma'anarsa ta lugar larabci aka ba shi wata ma'ana da mutane suke amfani da ita har suka saba da ita al'adar mutane yanzu misali lafazin addabba lafazin ne addabba in aka ce dabba a larabci in ka koma kana neman al-haqiqatul lughawiyya na lafazin addabba me ake nufi kullu ma yadubbu 'ala al-ardi duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa sawa'un jan jiki yake kafa biyu ce da shi ko kafa hudu ne da shi duk wannan sunan su ne dabbobi animals kenan to amma a urfin balarabe urfi ba asalin larabci ba in balarabe yake addabba to yana nufin zawatul arba masu kafa hudu kawai in ka tambayi balar a yadda al'adar take to kun ga wannan menene shine ake ce ma haqiqa menene urfiya haqiqa ta al'ada to yanzu mun je kun fahimci wannan to sai mu tafi mun gane haqiqa lugawiya da haqiqa shar'iyya da haqiqa menene urfiya to in muna so mu yi magana akan lafazin as-sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi magana da wanne zai mana magana haqiqa shar'iyya ko ko haqiqa lugawiyya ko urfiyya shar'iyya ne dan menene li'annahu muballighun shar'a rabbihi ila jami'in nas ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isan shari'ar ubangijinsa ne zuwa ga dukkan mutane tunda ko yana isar da shari'a ne zuwa ga dukkan mutane dukkan mutanen nan kuma ba lalle da larabawa kawai ba a akwai laraba akwai wanda ba laraba ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an to tunda ko rasulullahi ne ilan nasi kafatan kaje kenan maganganun da yake yi ba iya haƙiƙan lugawiya za a kalli a kansu ba ma'anar da shi ya ba su ma'anar da Allah ya ba waɗannan kalmomin su za a yi amfani da su don haka yanzu sai mu bi ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da lafazin sunna an fahimci abu yawa menene wuraren ko ina ne wuraren da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin as-sunna kuma me ake nufi ma'ana ta farko da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ma'anar farko shine at-tariqa was-sira a fara dai da wannan din wanda su kamar Malam Muhammad Rashid Rida ita suke so a ce ita ce kawai ma'anar to tazo ita din eh tazo ba ƙarya bace amma kuskuren su shine su takaita cewa duk inda aka ce sunna wannan ake nufi to ne shine kuskure yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira' nan me ake nufi tariqa za ku bi hanyar waɗanda suke gabaninku kamu kamu yazo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan to shi ma nan abin da ake nufi tariqatan hasana ba sabon manhaji ba wata hanya misali asalin wannan hadithin kun sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu bayin Allah suka bo suna neman taimako saboda tsabar talaucin su har ba su da kayan sawa har fata suke sanye da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace a taimaka wa waɗannan bayin Allah sai wani ya je kawo kaya masu yawa na taimako to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan akan abin da ya faɗa li'annahu sanna sunnatan ya fito da wata hanya sabuwa ta taimako shine sai duk wanda ya biyayya gare shi a irin wannan za a bashi ladan irin wancan aiki shine mutane ta taba'u suka ta kawo taimako an fahimci wannan wannan da yake nan mahalli daya da wannan kalma ta zo da ma'anar mene sira da kuma at-tariqa sannan ma'ana ta biyu ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin sunna an yi amfani da shi ana nufin duk abin da ba qur'ani ba ko duk abin da ba al-qur'ani ba ya zo kamar da al-imam muslim ya ruwaito daga hadisin anas radiyallahu ta'ala an قال يا شيخ جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمتاني سن زو غون منزل الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سي سكتي دشي ان يبعث معنا رجالا كايكو منا وسمتاني يعلمونا ونذاس كويا منا القران والسنه kuji wannan hadisi yana sahih muslim ya rasulullah ka ba mu mutane da za su je ƙauyenmu mu je da su ƙauyenmu za su koya mana alqur'ana was sunnata فبعث إليهم 70 رجلا النبي صلى الله عليه وسلم أيك مسلم 70 من الأنصار لقتهم الأنصار يقال لهم القراء أنا تمس القراء مكرا ثاني يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون سنا كرنت القرآن كما سنا دراسة سنا نيمون فهمتر القرآن سنا كويو كاغلن سنة أمفاني دني ما لمسك تتو أنن أي أمفاني دلفظ السنة ودى أكي أطفنت أكن القرآن ينزو ونن سنة دين ما أكي نفي دي إتا ace iya aiki ake nufi ko kuwa tunda an yi zancen almudarasa wal mudarasa bi ma za ta ku in an ce mudarasa ayi karatu a nemi fahimta da me ake yi da alaqwal kun gane wannan don haka nan an yi amfani da lafazin as-sunna ana nufin me ma laysa min al-qur'an saboda nan kuma malamai suka ce atafin da aka yi na sunna akan qur'ani dalla ala al-mughayara kaman da yake asali a lugar larabci ko wal athfu yadullu ala al-mughayara athfi yana nuna cewa abinda akai ma'tufi da akai athfin sa akan wani to abubuwa ne guda biyu daban-daban an gane ba zai yi a ce nan qur'ani shi ake nufi da sunna ba ba za a ce sunna ita ake nufi da qur'ani ba a sunna daban qur'ani daban tunda aka yi atsafin nan wani abu ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ashe akwai wani abu daban sunan sa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba qur'ani bace ko wannan shi kadai in muka kalli bayan raddi da wannan hadisi zai ga wannan fikira ta Muhammad Rashid Rida to kuma raddi ne ga masu inkarin sunna ko raddi ne generally ga duk wanda ma ba su yarda da sunna ba lafazin sunna su ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da ko bai amfani da sunna ba ai kun ga wasu ne suka ambata a gaban sa inda babu sai ce ba ni ba ni da wani abu sunan sa sunna kawai ku dau qur'ani ku amma tunda suka faɗa kuma ba su malaman su je su koya musu akan wannan abin da suka ambata ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lafazin sunna kuma yayi amfani da shi ai amfani da shi a gaban sa kuma ya karrara an gane wannan ta wannan gefa yawa daga cikin ma'anonin har yanzu da suka zo sunna ta zo bi ma'anar shari'a da ma'anar shari'a generally gaba daya addini wannan an same shi in ka kalli hadisin al-irbad ibn sabiya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di kun ga yace sunnati ya faɗi sunnar sa shi sannan kuma sunnar abin da yake nufi a nan mene yana nufin shari'a shi abu muhammad abu zahu kai yana cewa wa yadullu ala hadha al-itlaq ay as-sunna bi ma'na ash-shari'a qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di kamar da ya ambaci wannan malam muhammad abu zahu al-hadith wal muhaddithun أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية أتكلم يا أمبتي ون سنن وممن أشار إلى أن مجيء السنة في الاستعمال النبوي بمعنى الشريعة الشاملة لكل الأحكام الشرعية الإمام أبو محمد ابن حزم أبو محمد ابن حزم شما يناتيوا والسنة هي الشريعة نفسها وأقسام السنة في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم كل ذلك فقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أبو نهدو كما أنا تهدو يعني كنت لفظ فرقو به الطريقة والسيرة كو نبي مه ما ليس هو القرآن يوه ما غير ما هو غير القرآن نأكو كما شيني مه الشريعة تو لفظي نهدو سنة تابو بمعنى الفرد الملزم فرلا لتلزم شيء أي أي كده إذا ما أنا تيمة مني سنة لقد كن دليلي ذا سنون وأنا أكوي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين tana cewa wa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tawaf bainahuma ay as-safa wal marwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta yin tawafi tsakanin su safa da marwa to tawafi tsakanin safa da marwa kuma ne ina tambaye me hukuncin tawafi tsakanin safa da marwa farilla ne ba sunna bace ta cewa in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari don ba a nafilan sa'i ko ana nafilan sa'i ana nafilan tawafi amma sa'i ba a nafilan shi dama ko umara ne ko haji to kuma gashi Aisha ta ce sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta to ya sunnanta malami suka ce anan me ake nufi ya farlanta don haka lafazin sunna ya'ti bi ma'ana al-fard wani kuma a urfin shari'a ne fa nan tunda Aisha ce take fadi wannan ba maganar larabci bane don haka fa laysa li ahadin an yatruka at-tawafa bainahuma sai bayan ta gama wannan shine sai ta fadi wannan don haka bai halatta ba mutum ya bar tawafi tsakanin safa da marwa to kaga abin da yake ba wajibi bane dan me za a ce masa za a yi amfani da lafazin sunna a kansa to kaga ta yi amfani da lafazin sunna abin da take nufi kuma shine ne farilla shi yasa har tace fa laysa li ahadin an yatruka at-tawafa bainahuma bi ma'ana wajabat don haka dalilin anna abinda take nufi da sallar rasulullah ay aujaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wa musulmi duk lokacin da musamman da ɗaliban ilimi mutum zai magana kan wani abu na ilimi ya ƙara zurfafa bincike kafin ya faɗe shi ko zai taimaka karɗa lokaci ai duk duniya ba a cewa kaza sai kaza ba duk duniya ba iya abin da ka sani sai kuma sai a cikin sa ake son ka ƙara tambaya ka ƙara bincike wani ka ce masa lafazin sunna ya zo ana nufin kuma farilla sai ce maka a'a to ga maganar Aisha abu na biyar ko ma'ana ta biyar duk kuma ma'anar sunna ce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khamisan al-matlubu shar'an talaban ghayr jazim umarni na shari'a da aka nemi aikata abu amma kuma ya zama ba umarni ne na wajibi ba shine me sai a ce abu kaza farilla ne abu kaza mene sunna ce wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa daga cikin itlaqatin sunna a tun a zamanin farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana itlaqinta بمعنى المطلوب شرعا طلبا غير جازم ان اكتاشي تعريف واجبي اتكلم تفهم اصول الفقه ني اكي تيوا الواجب ما امر به الشارع امرا غير جازم هو واجبي شيني ابندا مي شريعه يي عمرني دشي اما عمرنين دبا جازمي با باين ككي wanda ke nufin tilas ba wa masalu li dhalika bil athar al marwi an ali radiyallahu ta'ala an annahu qala sayyidina ali yana cewa as sunnatu wad'u al kaff ala al kaff fi as salati tahta as surrati arwato daga ali wannan shine mazhabar hanafiya maganar lafazin tahta as surrati kafan cibiya sunna ne dora tafin hannu ma'ana na dama akan na hagu tahta surrati kafan cibiya wannan kaulin aliyu ne aka rawaito yanzu kar wani ya ce to dama ana yi kafan cibiya ba zancen sallar muke yi a kirji ake sawa ko a ciki ko a wannan muke zance ba amma sayyidina aliyu yayi amfani da lafazin as-sunnatu an gane yawwa me ake nufi a nan wurin ana nufin wani abu da shari'a ta nemi a aikata amma ba nema wannan iri mai tsanantawa wanda yake na wajibi ba ma'ana kenan dai sunna ma'anarta sunna ba wajibi ba irin yadda take a gun malaman fiqhu ko eh sunna a gun malaman fiqihu ko ga malaman fiqihu sukan ce akwai farilla ko akwai kuma sunna akwai mustahabbi ko yawa in ka duba ko litafan ko ahlari ka ji me a ciki za a ce maka abu kaza farilla ne abu kaza kuma sunnoni a ce ma farillan alwala farillan sallah sai kuma a ce maka sunnonin alwala to sunna anan ana nufin ne ma laisa farban abinda shari'a tace ayi amma ba umarni wanda yake mai tsanani ba kun ga dai waye amfani da wannan lafazi sayyidina ali don haka shi abinda su Muhammad Rashid Rida suka ambata suna nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su taba amfani da lafazin as-sunna ba sai a aiki to shi yake so ya nuna cewa wannan abun ba haka bane daga cikin ma'anonin da sunna ta zo a kansu akwai waɗannan kun ga yanzu har mun kai ga ma'ana nawa guda biyar yawwa ma'ana guda biyar kuma zancen bai kare ba amma naga ana zancen lokaci ko haka ne miji biyu ma kawai to tayyib daga cikin abin da suke amfani da shi yanzu shi ma hadithin Abu Tufail yace na ce wa Abdullahi dan Abbas yaz'umu qaumuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramala bil baiti wa anna dhalika sunnatu kage shi ma wannan yana da wata ma'ana cewa mutananka suna zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ramlu yayi sassarfa bil baiti a dakin Ka'aba wa anna dhalika sunna kuma cewa wannan abun sunna ne kage kenan wannan magana daga ina aka samu daga salaf sahabbai sun yi amfani da lafazin me sunna to shin wacce ma'ana take da ita anan shine abinda shari'a ta nemi a yi wanda kuma ba a matsayin wajibi ba kamar da dai malaman fiqihu suke cewa sunna abinda ba wajibi ba an gane wannan ko mu tsallake dole to mu tsaya anan mu tashi kan akwai wani zancen da cikon wannan din ne dai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi urmulu bil baiti thalathan وليس بسنته انملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنه بدي انا كان wannan ma'anan ne in mun zo zaman mu na gaba sai mu magana akan sauran ma'anonin da kuma karkarewa da nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi amfani da lafazin sunna amma ba ko ina suka yi amfani da wannan lafazi ake nufin me aiki kawai ba ko sira da tariqa ta zo da ma'anoni da yawa kuma ba iya waɗannan ma'anonin ba don haka babu hujja ga ra'ayin Muhammad Rashid Rida da waɗanda suka tafi matafiyarsa kan cewa abinda ake nufi da wato sunna shine kawai iya waɗannan ka iya cewa ma in amma an bashi haka yanzu mun samu ma'anoni guda nawa guda biyar wanda kuma dukkaninsu ba su tsaya akan maganar aiki ba sun kunshi aikin sun kunshi kuma abinda ba aiki din ba insha Allah zaman mu na gaba sai mu ji abinda ake nufi kuma da sunna har yanzu hatta a istilahin malamai bayan an ji istilahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce fi haqiqa ash-shar'iyya inda annabi sallallahu alaihi wasallam wakadalika fi ma ruya an as-salaf as-salih muna fata Allah mu dike ƙara mana ilimi da fahimta wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك